إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Litini wanda wannan ke alamta daya ga watan Ramadana shekara 1440 bayan hijiran farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2019 ko shakka babu haduwan mu kadai da a ce mu yi a wannan wuri ba mu ce mu juna komai ba mu zauna kawai mu kalli junanmu mu fita to ya isa duk mai hankali ya hankalta da darussan da zai iya dauka domin tabbas da zaka ga wasu fuskokin da a bara suna zaune a wannan wurin yanzu kuma Allah ya musanya su da wasu fuskoki na da kullu yawmin yuqarribuna ila nihaya dukkan rana in ta fito tana ƙara kusanta mu zuwa ga kushewanmu tana nuna mana cewa mu fa ban kwana ko mu shirya ko kan mu shirya to mu fa sani mun matsa gaba mu yarda ko kan mu yarda da wani a daidai lokacin da wasu daga cikinmu sun rigaye mu zuwa ga wannan kushewa din dalilin shimfiɗa na akan wannan shine domin mu gode ma Allah madaukakin sarki idan har Allah ta'ala ya baka ni'ima ta hankali da lafiya da rayuwa da imani to ya tattara maka dukkan arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan mutumin da ya waye gari a cikin iyalin salami lafiya yana da dan abin da zai iya ci na wannan ranan kadai sannan kuma yana zaune cikin aminci babu tashin hankali annabi sallallahu alaihi wa sallam to kamar an tattara duniya ne gaba daya an ba ta kyautar ta a wannan lokaci da muke magana yanzu da za mu je gadadan asibiti akwai waɗanda a yau sun shiga cikin asibitin a yau din nan za ka tarda wasu sun kwanta a kan gadadan asibiti wasu za su tashi wasu kuma daga nan sun tafi kenan to da wannan ya zamto wajibi yan uwa musulmi mu Allah madaukakin sarki godiya da ya sake nuna mana wannan rana ya sake juyo da fuskokinmu wannan shimfiɗa da na yi ba ta da bambanci da irin shimfiɗa da wasulcin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi masa sahabbai a duk lokacin da zai musu sallah yakan ce da su sallu salatal muwaddi' ku yi sallah irin sallah ta mai ban kwana ku ɗauka daga wannan sallan ba za ku ƙara wata ba ma'ana ku kyautata domin ya zanto aikinku na ƙarshe shi ne mafi kyautatuwa to ga ƙafanmu na farko ya tako cikin watan Ramadan don haka ya jama'a kenan wannan wata dama ce da Allah Rasulun Sarki ya bamu wanda ya kamata mu gode mishi mu tashi tsaye kar mu lalace mu kuma shiga cikin wannan wata da dukkan abin da ya kamata da zuciya wanda take ɗauke da karfashi na bautan Allah kar ki damu dan gidanki babu nama da jammiya a yau kar ki tada mu mai gidanki da hankali babban abin da ya kamata ki fara jajircewa ki waiwaye shi shine wannan alqur'anin da kila tsakanin ki da shi tun jiya da kika je islamiyya wata ma tun satin da ya wuce kai babu mamaki wata ma tun ramadanan da ya wuce ba ta dauki qur'ani ta karanta ba to yau wannan ita ce damar da ya kamata ki waiwaye su kafin ki waiwayi me za a sa a tukunya ki tuna me za ki aje a lahiran ki tukuna don haka nan ina so in bude wannan majalisi namu a yau na farko ga godiya ga Allah madaukakin sarki Allah mun gode maka kuma ba mu da abun godiyan da yake ka. Mun gode maka tare da zunubanmu amma ka ba mu damar isuwa wannan wata mai albarka. Mun gode maka a lokacin da ka umurce mu kuma ba mu yanda ka so yanda ka ce ni ba. Amma kuma bai hana ka ba mu lafiya da imani har ka ba mu damar shiga wannan wata. Lallai ba mu da wannan gata da ya wuce ka ya Allah. Kuma muna ƙara gode maka kuma muna fatan ka ƙara mana daga ni'imarka. Sannan abu na biyu na yi farin ciki da na ji an fara isar da saƙonni na waɗanda kila an taƙaice min bayanan da zan yi a cikinsu. Yau zan ba da uzurin ba za mu fara fassara ko da aya ɗaya a yau ba na Alƙur'ani ba dan ban shiryo mu haka ba sai dai in ba da cikakken uzuri ga shi alaramman da yake ja min baƙi. Wanda lallai ni dai a wurina duk da yaro ne mai ƙananan shekaru amma Allah ya sani ina girmama shi ina mutunta shi. Kuma daga cikin dalilan da yasa za mu masa wannan uzuri shine jarabawa yake da ita a yau. Kuma abin da yasa nake so in masa wannan karamci duk da na san jarabawan nashi zai shafi wasu ranakun tafsirin mu kuma ba za mu fasa tafsiri saboda baya nan ba. Amma dai a farawa kamar so ya zamto da shi muka fara. Saboda Allah ya sani a duk iya waɗanda muka tattauna muke tare muke magana wallahi ban san wanda ya shiga damuwa yanda ka sa an masa mutuwa da rufe tafsiri da muke yi a duk shekarun da muke tafsiri kamar alaramma da kuke gani ba. Wallahi tallahi yakan shiga damuwa da tashin hankali ba ma rufe tafsirin ba tashin mu kai daga tafsiri. Yakan fara mun maganar tafsirin nan tun bayan sallar asuba. Har ina mota ina zuwa har a tashi kuma ina mota zan tafi bina yake in bai waya ba zai mun message har cikin dare ran da zamu rabu nan bai iya hada fuska da mu ba saboda bakin cika a rufe tafsiri. Na faɗi wannan saboda baya wurin ne da yana nan ba zan faɗi gaban shi ba. To shi yasa nake ganin mu kuma mutuntawa da karamcin da zamu yi masa shine mu ma mu karɓi hanzarin shi mu fara tare da shi. To dan haka insha Allah ta'ala zamu yi masa wannan uzuri. In Allah ya kai mu gobe sai mu fara tafsiri tare da shi. Abu na biyu za mu yi ta'aziyya ta musamman ba dan ba mu yi a baya ba sai dan albarkacin watan muna fatan ta'aziyyar namu ya sha mu tance waɗanda muke so mu ta'aziyyar da wata rahama ta daba. An samu rashe-rashe da dama wanda sun shafi ƙasa gaba ɗaya wasu kuma sun shafi ƴan uwa wasu sun shafi dangi wasu sun shafi wannan ma unguwa da muke ƙarƙashin masarautar da muke gabatar da tafsiri da wanda ya shafi ma ni kaina mai magana tunda ba mu yi wata biyu ba yanzu da rasa ɗaya daga cikin iyayena wanda yake wa uwa ɗaya uba ɗaya ga mahaifiyata. Kun sani a ranar muna da karatu a nan amma ban samu zuwa ba saboda jana'izarsa da muka yi. Sannan akwai ta'aziyyarmu ta musamman zuwa ga gidan mai girma hakimi wanda wannan ba rashi ɗaya ba ba ma biyu aka yi a wannan gida ba a wannan shekara. Sannan muna miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga iyalan da kuma dangin abokinmu da muke kira Sajan Awwal Ibrahim wanda da yawanku a nan sun ji mutuwar sakila amma ba su san alaƙarmu da shi ba cikin sojojin da aka harbo su a Maiduguri. Ina jin su huɗu ko su biyar idan ba ku manta ba a kwanakin baya. To akwai abokina wanda mun haura shekara 20 da wani abu tare muke rayuwa da su yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddara musu mutuwa a wannan lokaci. Sannan akwai makwabciyar wannan masallaci wanda ita ma ɗanta yana daga cikin irin wanda wannan abu ya auku da shi. Kuma wannan baiwar Allah ta mun je har gida mun mata ta'aziyya a madadin wannan majalis. Amma mun ƙara dawo da wannan ta'aziyya saboda mu ƙara jajanta mata akan abin da ya same ta da kuma rawan ganin da ta taka mai ban sha'awa dan na san abubuwa na alkhairai da ta yi ƙoƙarin yi domin su bi wannan ɗan nata bayan rasuwansa. Daga ciki ta rinka sayar ruwan da ake rabawa a masallaci duk ranar Juma'a wanda su Malam Usman suka asasa mana a nan Allah ya saka musu da alkhairi ta rinka miƙo dukiyarta ana sayar wannan ruwa ana ma wannan ɗana ta sadaka da shi. Dukkanin waɗannan da na ambata ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya. Allah ta'ala ya kyautata makwancinsu. Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zamto makoma a gare su. Muna tawassuli da azumin da ke bakinmu da su da duk wanda ba mu ambata ba a cikin dangi na makusanta wannan masallaci ko na dukkan wani wanda yake taimakawa da gudunmuwar sa ko goyen bayan sa ko addu'ar sa kai ko ma wane ne a cikin musulmi wanda ya rasa wani nashi Allah ta'ala ta gafarta mishi sannan wannan kuma yana da kyau ya zanto mu gane cewa idan fa ana taba na gefen mu ana taba na gefen mu ana baka notice ne kai da kake tsaye idan kana jin na wani to wata rana fa za a jina ka to mi kokari mu zanto mun bar ambato na gari a bayan rayuwar mu mi kokari mu zanto mun bar wani aiki wanda zai bi mu cikin kaburburan magabata na kwarai sun kasance mutuwa ita ce karshen wa'azin da suke makawa ita ce maganin da suke sha a duk lokacin da cutar san duniya ya mamaye zukatansu sukan rinka rubutu su ajiye a ɗakinsu su samu takarda su rubuta ahdin amalak qaddana ajal ya kai wane tashi kai aiki mai kyau dan wallahi ajalinka ya kusa sukan rubuta wannan su ajiye a ɗakinsu kamar yadda muke ajiye wayoyinmu in suka ji san duniya ya cika musu zuciya sun rudu sai su dauko wannan su karanta sai a ga sun dawo suna kyautata ayyukansu to da wannan nake mana nasiha a takaice ga kashin wannan ta'aziyya kuma nake janyo hankalinmu nake kuma ƙara cewa Allah ta'ala ya gafarta mu waɗannan mamata da suka riga mu abu na uku da na so in magana a yau shine janyo hankalinmu a irin halin da muke ciki a yanzu a ƙasar nan tabbas duk wanda ya kalli halin da muke ciki dole ya ga cewa zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nan fitintunu da tashin hankali da zubda jina ne yanzu rai ba komai bane a kasar nan yanzu tun ma ana tsoron ajalin ma har ya zanto ya fita daga abin su jini yanzu yayi arha kamar ruwa a cikin kasar nan da muke rayuwa kuma wallahi duk wani mutum da ke jin cewa shi kadai ko su kadai za su iya gyara kasar nan sun yaudari kansu haka nan duk mutumin da ke jin cewa babu gudunmuwar shi wurin lalacewar kasar nan shi ma bai ma kanshi adalci ba to aiki ne wanda ya fi karfin wani mutum guda daya ya fi karfin wasu tsirarin mutane aiki ne wanda yana hannun dukkanin al'umma ne kuma kowane mutum sai Allah ya tsai da shi ya masa hisabi gwargwadon daman da Allah ya ba shi in wannan mutum shugaba ne to Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana za a zo da shi a daure a ranar alkiyama in yi adalci Allah ya sani in ma bai adalci ba kuma Allah ya sani in ya sauke haƙin shi amma ba a ci nasara bane Allah ya sani yana da uzuri wallahi idan da haƙi a kan shi kuma bai sauke ba to a wannan ranar Allah ta'ala zai ce khuduhu fawullu thumma al-jahim sallu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا الله بيد دنگنتكا da kowa sai ta hanyar biyayya duk wanda Allah ya daura ma wani nauyi to ji tsoron Allah ya sauke nauyin da Allah ya daura maka an samu fitintunu da yawa an samu zubar da jina ne da zubar da ciki da jefar da jarirai abubuwa ne da sun yawaita a wannan shekara sun yawaita kwarai da gaske ka kalli irin su zamfara inda mahaifan mutum ta gagare shi zaman zama za a zo a karar da rayuwar mutane a shekar da jinanansu a daidai lokacin da kuma wuraren da ake zaman lafiya za ka samu matan musulmi za ka ja asibiti kaza likita kaza ya zubar da ciki kaza kuma ta hanyar zina akwai likitan da ya yi fice a kan irin wannan harkar duk a jihar Kaduna akwai asibitin da sun fi kowa gwanan cewa a zubar da cikin shege kuma duk a nan jihar Kaduna ni dai ko karkashin kungiyar mu ta tallafin nan ta Mu'adh bin Jabal a yanzu haka na san marayun da mun saka ya muna cewa marayu ne amma duk tsintattu ne ba su da uwa ba su da uba kuma babban tashin hankali shine da yawan su mata ne yanzu sun girma ba mu san ta ina za a rufa asirin a aurar da waɗannan yara ba wani irin bakin ciki za su ji a rayuwarsu ran da suka gane asalinsu wannan wani irin zalunci ne dan adam zai je irin wannan ya ayyuhal insanu ma zarrata bi rabbikal karim me ke rutinka da zai mantar da kai Allah har ka aikata abin da zai haifar ma da nadama mai wanzuwa to irin waɗannan abubuwa sun yawaita a wannan shekara, kuma lalle abubuwa ne da ya kamata ai amfani da daman maki da mimbari na tabbiri a jawo hankalin mutane akan waɗannan abubuwa. Abu na biyun su satan mutane da aka rinƙai. Satan mutane babu babba babu yaro. Tun ana ɗaukar mutum mai alfarma wanda yana da abin da zai iya biya ko dangin shi za su iya biya, an koma sai a tara motan haya gaba ɗaya a kore fasinjoji cikin daji. Motan da zaka ga akalla mutum shida ya kamata ka ɗauka, amma an ɗauki mutum 13 saboda wasu ba su ma da cikakken kuɗin motan da za su biya, amma an kora su daji ana cewa a kawo 100,000 kaza, a kawo miliyan kaza. Wannan fice daji, wannan tashin hankali ne, wanda kuma a ƙarshe za mu yi maganan abin da ya kamata mu yi domin kawo ganin sauƙin irin waɗannan al'amuran. Daga cikin jarabawa akwai ƙuncin rayuwa. Da yawan mutane wanda da suke cikin walwala, su ba a shekar da jininsu ba, suna cikin iyalansu, amma rayuwa ta yi ƙunci, ta yi tsauri, abubuwan da suke yiwa yanzu ba sa yiwa. Wanda kuma suke da wadatan kuma ba sa cikin kwanciyar hankali. Ba sa cikin kwanciyar hankali. Ni ko kwana 3 da suka wuce akwai wanda na jita da kunnina tana gaya ma wasu, wallahi ba abin da ta rasa a duniya daga naira ɗaya har miliyoyi a ɗakinta za ta iya sarrafa su. Haka na ji tana gaya ma wasu. Ta ce amma wallahi ba ta cikin kwanciyar hankali. To me ya janyo wannan? Talaka burinsa in yi kuɗi ya huta, mai kuɗin ya kuɗi kuma yana gani yana cikin bala'i. To yaushe ne ranar jin daɗin? To wannan yana ciki. Sannan ga zunubai iri-iri, zunubai iri daban-daban yanzu ƙirƙiro su ake yi mabambanta juna. Yanzu wannan wayar da take hannunmu kaɗai, mutanen da ta halakar Allah kaɗai ya san yawansu. Wannan wayar ta hannu kaɗai, mutanen da ta halakar da waɗanda aka zalunta, aka yi masa dabara, aka kwace musu haƙƙinsu, da matan auren da ke da mutunci suka koma marasa mutunci da fasikanci, da 'yan matan da ba su taɓa fasikanci ba suka fara yi sanadiyyar wannan wayar hannun, wallahi Allah kaɗai ya san adadin. To wannan ba ƙaramin matsala ba ne, saboda fitinar in ta tashi zuwa ba za ta ƙyala masu yi ba sai ta shafi har wanda ba ruwan. Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku ji tsoron wata fitina wanda ba ta tsayawa akan waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku kaɗai. Daga cikin waɗannan laifuffuka da suke faruwa akwai abin da duk yanda ake ƙoƙarin gyara su wasu ba su bari ya gyaru. Abin da nake nufi a nan shi ne, akwai yanzu za ka ga matasa ko a jiya ni na gani da idona, matashin da ke ƙoƙarin zubar da jinin ɗan uwansa, kuma dalilin hakan shi ne dalilin 'yan takara na siyasa. Allahumma wasu daga cikin 'yan siyasar nan suna sane suke amfani da waɗannan matasa. Su haifar da waɗannan fitintunin, wasu kuma kila ba su sani ba. Akwai waɗanda kuma shugabanni ne ma, yanda ya kamata su gyara rayuwar waɗannan matasan, su kuma suke amfani da su a matsayin karar farautarsu don cimma wata manufa ta su. Wallahi wannan kaɗai ya isa sa al'umma ta samu rashin zaman lafiya. Sannan akwai fitina na abin da ya shafi bokaye, 'yan sihiri masu duba, waɗanda su kaɗai suna iya sa Allah ya kwashe albarka a cikin rayuwar mutane. Saboda tarayyar da suke ƙoƙarin nunawa cewa suna yi da Allah a cikin ikonsa da mulkinsa. Ku duba ɗan adam a lokacin da za a raba shi da mulkinsa a siyasa, ya kuke ganin yana yi? Iya ƙarfinsa yakan fito. Bakin rai bakin fama, kuma bai da laifi saboda yadda ɗabi'ar ɗan adam take. To me kuke tsammani idan Allah ne aka yi mashishigi a cikin ikonsa, me zai faru? Wannan faɗan adam ne mai rauni wanda ma ba shi aka yi kuma za a karɓa. To amma ina ga Allah da shi ke da cikakken iko, wani ya ce zai tarayya da shi a cikin wannan iko, wallahi ko kun san ba za a zauna lafiya ba. To wannan kaɗan ne daga cikin illan bokaye da 'yan sihiri waɗanda suka yi yawa a yanzu a cikin mutane. Tun suna yi a ɓoye, yanzu har ya fito fili, har complimentary card suke bayarwa a garin nan garin Kaduna, ana gayyata mutum ya zo a yi masa sihiri kuma ya iya. To kun ga wannan ba ƙaramin fitina ba ce da take faruwa a cikin mu. Sannan na ƙarshen su ko kusa da ƙarshe, mata marasa tarbiyya da suka yi yawa a cikin mutane. Na faɗi wannan saboda da mata galibi nake magana a yanzu. idan mace ta samu matsala to matsalar ta bai tsayawa a kanta namiji kan iya samun matsala a samu matsala ya zanto a kansa shi kadai amma dukkan da kaga mace cikin matsala to wannan matsalan ko an ji ko an so sai ka shafi wasu mutane kuma yafi saukin ma ta halaka wasu fiye da inda namijin to akwai waɗannan matsaloli a cikin mu daga cikin matsalan da mata yau suka janyo matsaloli suka yawa akwai rashin tausaya ma mazaje a cikin gidajensu wasu rayuwar ce musu kunci matan kuma sun kasa tarayya da su wurin tausaya musu sun kasa saukowa ƙasa irin rayuwar da duniya ta juya su akai sai suna tirsasa su akan abin da ya sa wasu mazajen sun zama azzalumai a waje wasu sun zama barayi wasu kuma sun fara bin matan banza wanda a da ba ɗabi'ansu bane kuma matan su ne na cikin gida su dole suka yi haka duk lokacin da mace ba za ta tausaya ma mijinta a gida ba duk lokacin da mace ba za ta taimaki mijinta ba duk lokacin da mace ba za ta sallama ma mijinta kanta ba to ina tabbatar miki abinda kike ce masa shine je ka waje kai duk abin da ka so ko me ka yayi go ka dawo da shi gidan nan zan dauka abinda dabi'a kike faɗi kenan wallahi abinda dabi'a kike faɗi kenan dan haka yaje ya digo miki cutan da zai zo ya halaka ke kake take rayuwar wannan rashin biyayyar naki shi ya haifar da shi yaje ya ciwo haram ya zalunci wani ya kawo haram ku ci abinda ke hana karban addu'a wannan rashin hakurin naki shi ya haifar da mijinki ya zama haka to dan haka nan wannan jarabawa ce gare ku kanku mata rayuwa ta zanta mu wasu tana da kunci a yanzu ki gane cewa mijinki yanzu wadatarsa ba kaman jiya bane in da yana iya miki cefa ne da 1000 kullum yanzu Allah ya sa rayuwar da 300 take iya yiwuwa ya hakuri ki sako duniyar nan ba wani kayan gabas bane bai hana gobe Allah mai da ku ku cefa ne da 1000 nerori ba mai komai bane wannan wurin Allah in ma ba su dawo ba ku ji halal Allah ya karba addu'anku yi ma ƴaƴanku albarka ya fi muku alkhairi sai da fitara gwalagwalai da manyan motoci amma kuna fantamawa cikin haramu babu mai fahimtar wannan sai wanda ya yadda Allah a matsayin ubangijinsa ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyinsa domin haka rayuwarsa ta kasance tsakaninsa da iyalinsa ya ku ƴan uwa musulmi akwai fitintunu da dama waɗanda ya kamata mu kirayi mutane su ji tsoron Allah a kansu daga cikin abubuwan da suka yawaita a wannan tsakani za ka ga mace mahaukaciya ba ta da hankali amma za ka ganta ɗauke da juna biyu da kuma wani goyo a bayansu wanda da yawan abin da ke faruwa a irin wannan lokaci na daga cikin illan abin da na faɗa a baya illan bokaye da 'yan sihiri ba za a ba mutum laƙabi ba sai ya je ya kwanta da mahaukaciya a kan hanya ko sai an yanko al'auran mahaukaciya mai iri kaza sai kaga an kashe mace mahaukaciya an yadda gawanta a gefen titi na samu report irin waɗannan abubuwa ne dai waɗanda na ji da waɗanda na gani suna da yawa a wannan shekara da haka ya kamata mutane su sani barin irin wannan yana gayyato kushin Allah maɗaukakin sarki gabata ta kusa da ƙarshe ina mafita mafita gare mu shine inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki baya taba canza ma wasu mutane face sai sun canza abin da yake cikin zukatansu ko yake tare da su ash-shaykh nasiru sa'idi Allah ya ji kansa da rahama karkashin tafsirin wannan aya cikin suratul ra'd aya ta 11 yace inna allaha la yughayyiru ma biqaumin cewa Allah baya canza ba wasu mutane yace daga imani da kyautatawa da wadatar rayuwa shine al-iman wal ihsan wa ghazat al-ma'isha bai canza ma mutane alhalin ga su da imani gashi yana kyautata muku daminan su Allah san barka sannan kuma ga wadatar rayuwa ya dawo ya canza musu a rinka samun kashe-kashe na rayuka da tsuncin rayuwa haka Sheikh Nasiru Sa'idi ya faɗa kaman ya ga halin da muke ciki a Najeriya yace hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta in sun canza abin da ke wurin su sun bar wancan imani sun koma kafirci sun bar wancan kyautata wanda ya aiko musu annabi ya saukar musu da littafi suka koma bin wani wanda ba annabin Allah ba suna rayuwa irin abin da shi ya zo da su. To da irin wannan shi ke sa a samu kuncin rayuwa. Don haka ashe idan muna son mafita a cikin rayuwa akwai abubuwa da ya kamata mu kiyaye aƙalla guda hudu. Na farko shine tuba zuwa ga Allah. Mu tuba mu maida al'amuranmu zuwa ga Allah. Babu wani mutum da za a daɗa ƙofa a cikinmu nan da shi a bincike shi ba ta sai an samu yana da wani laifi da ya ma Allah. To babban abu shine mu koma mu ajiye wannan laifi mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu kuma nuna masa mun dawowa ta gaskiya. Wannan wata da ya shigo in ka san da haƙƙin wani je ka maida mai da haƙƙinka. In babu haƙƙin wani ka gode ma Allah ne bukanta na tsakaninka da Allah je ka nemi Allah ya taimaka maka. Wannan shine abu da ya kamata mu fara wannan wata da shi. Abu na biyu shine mu maye munanan ayyukanmu da kyawawa domin su ne kadai za su wanke wancan laifi na baya. Allah ta'ala na cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati. Idan kin san a baya akwai wasu laifi da kin san kin ma Allah to ba sai kin fallasa kanki kin kunyata kanki gaban mutane ba. Je ki dauki ayyuka masu kyau ki rike su ki yawaita su har sai kin samu nutsuwa kin biya laifin da kika yi a baya. Daga cikin su akwai yawaita sadaka ko na abinci ko na tufafi ko na dukiya ko na duk wani abu da zaki iya. Daga ciki akwai yawaita ambaton Allah. Daga ciki idan iyayenki suna raye je ki sa su roƙa miki Allah gafara. Daga cikin su akwai kokarin faranta wa duk wani wanda ke salihin mutum ne na gari. In dabino za ki iya siya ki aika kwara biyar ko goma a kai miki masallaci da buɗe baki a raba ma mutane ki yi wannan da nufin Allah ya taimaki wancan mummunan abu da kika aikata. In Allah ya so zai ya taimaki a wancan tabargaza da mutum ya yi a baya. Abu na gaba shine da gaske abin da zai bada mafita akan waɗannan zubda jinani da fitintunu da ake ciki shine dole a tashi a yi da'awa. Dole a tashi a kira mutane zuwa ga Allah. Kiran mutane zuwa ga Allah din nan ya shafi ɓangarori da dama. Ɓangare ta farko da ya fi zama mata haƙƙi ita ce hukuma. Haƙƙi ne na hukuma ta tabbatar da cewa ta ƙarfafi mutanen da suke kiran mutane zuwa ga Allah. Wannan ba za mu gushe muna faɗi ba ko da ko hukuma ba za ta taɓa kallon shi a matsayin wani abu ba. Amma mun san da sannu sai Allah ya bayyana gaskiyan al'amari. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. دليل أن شيء واقع فكما صدع واشيني أرتي كأي بايا تنزى زكاة متاني دل لوكة تنزى ذا أساك أرتي كأي أترسى متاني وليك فكاك أروا ستي مثلا ما وندسك يهودا وصلت وانا كتنزى متن كتنزى زوجي أن أدم شيئتي أكن كتنزى شدك أرقون شنتو. Saboda duk dalilin da ya tirsasa mutum ya yi wani aiki, to randa wannan dalilin ya kauce mutum zai koma kan wancan aikin. To amma idan mutum ne ya gamsu da kansa ya yi wani aiki, to babu randa zai daina wannan aikin. To kuma wannan shine aikin malamai. Canza zukata da kawo gyara a cikin mutane. Abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine masu dukiya. Duk wanda Allah ya bashi dukiya, Allah ya bashi damar da zai je aljanna cikin sauki amma idan ya yaƙi zuciyarsa. Duk wanda ya yaƙi zuciyarsa ya ciyar da dukiyar da Allah ya bashi, to wallahi ya samu dama da zai je aljanna cikin sauki. Masu dukiya dama ne su kalli mutanen da suke kira zuwa ga Allah. Su kalli mutanen da suke ƙoƙarin karantar da mutane su kyautata musu rayuwarsu. Ina faɗin wannan ne saboda a ƙasar Hausa muna da matsala ƙwarai da gaske. Shi yasa wani limami wata rana yana hutuba a minbari a wani masallaci da ne sallan Juma'a. Ya yi magana sai na ga maganar nan tasa gaskiya ce 100%. Wasu ne suke gunaguni da tsegumi da wane ne har suka rubuta takarda suka aika mishi. Da ya miƙe a minbari ya ce to jama'a ku yi haƙuri ya kamata fa in yi wani bayani yau ku sani. In fa akwai wanda ke tsammanin biya ta ake yi nake wannan limancin to ya yaudar kanshi. Rumfan kasuwa gare ni da rumfa mai namba kaza da mai namba kaza ta wace kuma bana maula. Yake dan haka ku sani ba biya na ake ba. Kuma duk abin da kuke kanku kuke ma. Ni ban taba sa wani yemin abu dole ba. Yace ban taba sanin inda limanci ke da wahala kamar cikin Hausa Fulani ba. yace da ina da zabin inda zan limanci da na zama bai rabe yace su kadai suka sangatan malami kuma wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne dan mu anan in kun ji ana taimaki malami to ya mutu ne ko ciwo ya kwantar da shi amma lokacin da yake tsaye duk wahalar da yake sha zai sha da ƴaƴan mutane za a koro mishi yara zuwa islamiya tun karfe 8 wani uban ma zai makara yake kawo dan yana kwanci a gida sai 8 da rabi an kulle kofa kuma yazo yana mutane gunaguni bai kawo dan akan lokaci ba shi yana kwanci wai shine ya sanya huta amma malami tun 7 da rabi ya fita ya tafi makaranta ya kawo dan a makare malami zai fama da wannan yaron har zuwa 12 daya da rabi kuma iyayen yaran za su shigo sannan bayan magariba zai je haɗu da ubanninsu kuma a masallaci kaman shi shine bai taba sanin me dadin rayuwa ba ka annan khushubun musallada kai ka ce malami wani daskararren katako ne wanda bai ci bai sha balle san dadin rayuwa to duk lokacin da malamai suka yi rauni ko suka mutu ko suka ja da baya wallahi ina gaya muku musiban da zaka fado ma al'umma ba za su iya kare kansu akan ta ba duk al'umman da kuka ga sun zauna lafiya da wahalan malamai suke wannan zaman lafiya da guminsu ne wasu ma da jinanansu ga su Sheikh Jafar Mahmud Adam ba 'yan siyasa ba ne ba 'yan kwangila ba ne balle ka ce dukiya suke tare da shi wannan tare mu al'umma sharrin da janyo musu alkhairin shi yasa aka sa bakin bindiga sai da aka dura mai harsashi guda 8 a cikin kirjinsa harsashi 8 biyu sai da suka fasa shi suka fita laifinsa shine ya ce a zo a yi da'awa a tsara mutane kar su fada wuta ga malam albani nan shi da aka tashi shi din ma ba shi ba sai da aka yi cikuici da matan shi da dan cikinsa duk aka ce su wuce lahira amma wani hamshagin dan kasuwa kuka ji ya je ya kai kyautan biliyoyin naira zuwa ga iyalan shi wa kuka je wannan to wallahi ina gaya muku ko watsar da irin waɗannan bayin Allah kadai ba ina cewa an watsar da su ne ko wai ana cewa a yi muku wani abu ba amma duk lokacin da ba za a taimaki malamai a bankasa ba to wallahi ina tabbatar muku musiba ko yanzu aka fara ganin wallahi yanzu aka fara gani saboda waɗannan malaman su ne wakilan annabawan Allah su ne wakilan Allah a bankasa duk ran da wani abu ya rusa su ko ya kace su ko ya illanta su ko wasu suka janyo aka ci musu mutunci aka keta alfarmansu to ba shi da bambanci da ka keta alfarman annabin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa yace mu annabawa mu barin tarin zinariya ko gwalagwalai yace ilimi muke bari duk wanda kuka ga ya riki wannan hanya to ya riki hanya ya samu abu mai kwari to dan haka ina kira ga musamman hukuma a wannan gaba da musamman masu hannu da shuni duk wanda yake ko a unguwanku ba sai ka zo inda mu muke ko muke cewa ba a unguwanku akwai masu karantar da mutane a masallacinku akwai su a garinku akwai su a ƙauyenku akwai su akwai mutumin da in ya hau mota ta miliyan 10 zai ƙara hawanta sai bayan wata ɗaya amma masallacin juma'a nawa ne a ƙauyensu makarantu nawa ne rijiyoyi nawa ne mutane nawa ne sai sun tashi sun tafiya kilomita 5 sannan su samu ruwan sha to ya kamata mutane mu fadaku akan irin wannan sannan a gurguje gabar da zamu je mu karishe shine babba abin da zai fice mu a nan shine addu'a ba mu da abin da ya wuce addu'a musamman mu dai a yanzu talakawan Najeriya ba mu da gata sai Allah to dan haka duk wanda ya san cewa akwai matsala tsakanin shi da Allah wallahi ya je ya warware ta saboda yanzu ba ka da wani gata in ba Allah ba in ma kina jin wani gatanki ne to ki kwance daga nan ki ɗora cewa Allah shi kaɗai ne gatanki shi kaɗai ne kuma mafitanki ga matsalolinki ki je ki ajiye laifuffuka ki koma ki rungumi biyayya zuwa ga Allah ki yawaita addu'a gare shi da sannan Allah zai faranye miki duk wani damuwa da sannan Allah zai baki dukkan wani mafita abu na kusa da ƙarshe shine tsarin tafsirinmu da ranakun da za mu yi tafsiri kuma na samu bayani cewa alhamdulillah sako ya iso gare ku tun daga su malam Usman tun kafin yau sannan kuma na ji da kunni na lokacin da nake shigowa an yi bayani a takaice shine ranakun da za mu yi tafsiri za a yi haƙuri mun cire ranar Juma'a daga cikin ranakun. Zai kama daga Litini zuwa ranar Alhamis insha Allah ta'ala. Dalili ko shi ne ko a baya dama ranar kunku na sakan ɗanyi mana kunji. Musamman mutane ke ƙoƙarin so su zo su yi ibada da wuri a masallaci daga cikin iyayenmu da tawa. So wannan ya sanya akwai ɗan damuwa kuma da ɗalibai na suka nuna wanda kuma sun cancanci su yi hakan gaskiya. Saboda akwai waɗanda tsakani da Allah mun kai wata biyu ko uku ba mai majalisi da su ba. Wanda na tabbatar da dakurmin mashi muka samu wannan matsalar to da rauninmu ya yi ƙara yin ƙasa. Don su na san dole in na kira su ke dawa ta sauƙi. Shi ya sa dole na ba su haƙuri haka. Amma nan kuku na dai da daɗi ba daɗi da wuya mai sati biyu in mun tsanani shi ne a ce mun sati biyu ba mu karatu ba. Ina jin tunda muka fara kila haka abin yake. To saboda haka wannan ya sanya nake son amfani da wannan daman in musu karatu a wannan watan karatun da zai zamto na ɗan biya su bashin abin da suka rasa. Don haka ni gare ni ma ƙarin aiki ne gare ku ne zai zamto hutu. Za mu rinka karatu da su a ranar Juma'a da Asabar da Lahadi. Su ma daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 11 a masallacin Darul Abrar da ke kan Ƙalaye Road Badarawa Kaduna. Littafan da zamu yi da su su ne waɗannan littafan. Akwai Zadul Muslima da kuma sharhin Manzumatul Haiya ko wanda muka faro a mahuta. So za mu yi wannan da mata insha Allahu ta'ala a cikin wannan wata a cikin waɗannan ranakun da na faɗa. Saboda haka wanda suke iya jin sanarwa suke da kusanci da wurin za su iya halarta a wannan lokacin. Waɗanda kuma ya musu nisa za su iya bibiya ta hanyoyin da ake ɗauka da ake kuma yaɗa karatuttuka ɗin. Fatanmu dai shi ne Allah ta'ala ya karɓa mana baki ɗayanmu. Da haka nan waɗannan su ne. Sannan kuma babban abin da za mu mai da hankali a kansa a tafsirinmu na bana su ne abubuwa kamar haka. Na farko bayani a kan ingantacciyar aƙida domin samun tsira ranar alkiyama. Sannan na biyu shi ne fito da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan su ne manyan abubuwa guda biyu da tafsirinmu na bana zai fi mai da hankali a kansu. Wannan gaba ta biyu da na faɗa ta shafi dukkan sauran gaɓoɓi. In aka yi maganar sahabbai ya shafi hatta ko yadda ibada zai zo ka gani daga sahabi za a koyo shi. Sannan kuma babban abu shi ne ba mu da babban matsala kamar tarbiyya a yau bayan ilimi. To don haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata jami'a ce mai zaman kanta wanda ke koyar da duk abin da muke nema. Sannan kuma insha Allahu ta'ala idan mun zo dai a gobe za mu yi bayanin sauran abubuwan da duk kila za su shafi tafsirin ba na so mu tsawaita a yau har ya zamto mun wuce minti 40 ko 45 ko zuwa awa ɗaya. Don haka nan dai insha Allahu ta'ala akwai abinda na manta ban addu'a a kansa ba bayan Allah da aka zo har unguwan nan aka ɗauke su aka tafi da su ko ban so na hali har yanzu ake ciki ba. Na'am? So uku ko so huɗu ɗaya ya gudu aka ce an tafi da uku. To ina so mu yi amfani da wannan dama mun tsananta addu'a ga dukkanin waɗanda suke cikin wani yanayi mai tsanani. Waɗannan da suke da haƙƙi na makwabtaka da inda muke muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli gare shi Allah ya bayyana su cikin aminci. Allah ta'ala ya dawo da su cikin iyalansu cikin kwanciyar hankali. Daga cikin abin da zan so in magana a kansa a yau yana daga cikin abin da ke ɗaukan hankalina a wannan unguwa kila ban taɓa faɗinsa ba yau zan faɗi. Shi ne gaskiya tsari da juriya da musamman ɗaliban wannan majalisi suke da shi. Yana daga cikin abin da ni dai yake ƙarfafa na gaskiya a wannan majalisin. Yanayin da kuke da tsari da kuma yanda kuke da juriya da haƙuri a duk cikin abubuwan da muke yi. Kuma duk kusan malaman da sanadiyya na dai mukan zo nan da su nakan ji sun magana sun yi yabo a gare ku a kan wannan. To ina maimaita wannan ne saboda ina fatan don Allah a ci gaba da kiyaye wannan tsarin da kuke da shi. Abu ne wanda yana da kyau ya zamto ana muku irin wannan shaidan. Yanzu in ka je Bauchi za ka ji su da Tamazir Isayarwa suna ta yabonku da irin wannan. In ka je wurin su da Jamilu Zarewa haka za ka ji suna faɗa. Haka Malam Aminu Ibrahim Daurawa in za mu magana yake ina mutanen kan nan masu tsari in ta mutanen kurmin ma suke. Ya ce ka gaishe su nace sai mun zo gaishe ka aljanna ma tukuna malam. So saboda haka ina fatan dan Allah ya zamto wannan tsarin da kuke da shi mu yi kokari mu ci gaba a kan shi. Wannan abu ne mai kyau wanda ba ina tsarkake ko bane amma tsakani da Allah ni dai yana bani sha'awa kuma yana karfafa na akan abin da muke yi a tare da ku a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine godiya ta ta musamman ga kwamitin wannan masallaci mai albarka da kuma dukkan wani wanda na sani da ma wanda ban sani ba wanda yake bada gudunmuwa ga wannan masallaci ko dukkan wani harka na addini a wannan anguwa al'amarin addini ba na mutum ɗaya bane al'amarin addini mutum ɗaya baya iya shi duk lokacin da aka ce ga aikin alkhairi kar ka bari a barka a baya kai iya abin da zaka iya in baka da hali kai fatan alkhairi kuma ka faɗi alkhairi ina fata mun fahimci wannan to wannan ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa sawa'un ga wannan majalisi ne ko ko ga wani aikin alkhairi ga abokananmu ƴan uwanmu na wannan anguwa suke yi na ayyukan da'awa wanda ko ya shafi majalisin da nake yi ko bai shafi majalisin da nake yi ba duk wani wanda ke bada gudunmuwa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi kuma ina fatan kar aikata a gwiwa shi aikin alkhairi ba dole sai a wannan majalisin ba ba kuma dole sai aikin da ni ne nake yin sa ni Umar ba a'a duk aikin da aka samu wani yana yi na alkhairi an tabbatar da taimakon al'umma ake da wani aiki na alkhairi ku je ku taimaka a ko'ina ne dalili shine in ana so a ci nasarar addini sai al'umma sun haɗa kai sai al'umma sun yi kokari sun rinka yin ayyuka na alkhairi saboda ayyukan suna da yawa mutane tsararru ba za su iya gama shi ba amma a ƙarƙashin wannan majalisi a keɓance ni dai ina miƙa godiyata zuwa ga kwamitin wannan masallaci na goyon baya da suke bayarwa ba mu taɓa samun wani abu na rashin jin daɗi daga wannan kwamiti ba duk da rayuwa ta yau da gobe tana iya haifar da wannan ne amma ni dai Allah shaida ne a raina babu wani abu da wai zan iya tunawa ko in ce ga tuna ji damuwa wanda aka yi min shi idan ma an yi shi na manta to ni dai na yafe shi kuma ina fatan na san rayuwa dama ta shafi wani lokaci kana iya ma taka mutum baka san ka taka shi ba shi ma yana iya taka ka bai san ya taka ka ba to amma dai mu kalli manufar mu guda ɗaya ta alkhairi in mu manta da wani abu da yake gefe mu kokari mu cimma abin da yake shine nasara Allah ta'ala ya mu wannan kwamiti albarka sannan kuma mai girman hakimi da mutanen unguwa baki daya da duk wanda ke bada gudunmuwa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi karmi kasa a gwiwa karmi kasa a gwiwa duk abin da zai haɓaka anguwan nan jama'a karmi kasa a gwiwa duk abin da aka ce gashi za a yi wani aiki na haɗaka aka yi wani kira kowa ya fito ya yunkuro ya kawo gudunmuwan shi wannan anguwan tana buƙatar haɗin kai fiye da duk wata unguwa da muke buƙata wannan unguwan namu tana buƙatar mu haɗe mu zama sun tsaya madaurin ki ɗaya mu zamto al'umma guda ɗaya saboda kuna da daman da za ku iya maida unguwarku kamar al'umma guda ɗaya dukkanin abin da ke nuna gaskiyan haka ya faru a duk majalisun da nake muku ni na fahimci irin wannan to dan Allah mu zanto kowa ya kawo gudunmuwansa da yunkurinsa a yi kokarin ganin ƴaƴanmu da za su taso a wannan unguwan ya zanto mu mun yi zufa su kuma sun saura daga aikin da muka asaso shi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya saukar da rahaman shi a cikinku waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa a cikinku Allah ya yalwata musu waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke cikin rashi Allah ya yalwata ya ba su abin da zai amfane su duniyarsu da lahirarsu duk wani abu da zai zo zanto mana jarabawa da fitina Allah ka nisanta mu da shi Allah ka kade mana dukkan wata fitina Allah ka nisanta mu daga dukkan wata jarabawa Allah ka kawo mana abin da zai amfanar da mu ya amfanar da wannan majalisi da wannan unguwa da kuma al'ummar musulmi baki daya ina ganin waɗannan su ne abubuwan da zan san iya takaitawa a kansu idan akwai wani bayani idan mun zo a gobe insha Allahu ta'ala sai da yi a gobe tafsiri ne kadai zamu idan zamu wani littafi to da Allah zamu faɗa a gobe sai mu faɗi ranar fara shi amma gobe tafsirin alqur'ani ne zamu duk da za a iya zuwa da littattafan da ake tunanin zamu din insha Allahu ta'ala in mun ga akwai wani tsarin koda ɗaya biyu mu ɗauka koda bangaren addu'o'i ne zamu ɗauka koda guda ɗaya mu tsora da shi insha Allahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.